Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar da lol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet da lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar talata yau 16 ga watan Yuli shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula ba mukanin labarai.
To Sarfilu, ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka kudu da shugaba Donald Trump ya ceccaka sun kira taron manema labarai suka mai da martani. Ana tuhumar wasu jami'an kare kan iyakan Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batunci da wariyar launin fata. Kasar Iran ta yi barazanar farfado da shirin ta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin yarjejeniyar shekarar 2015.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sarkin Goza ya koma garinsa bayan kwaye shekaru 5 yana gudun hijira sakamakon mamayewar da ƴan Boko Haram suka yi wa Goza. To ko ya artabu tsakanin sarkin da shugaban Boko Haram ta kasance?
Ya same ni bai same ni a matsayin ni sarki ba, yana tambayan ina ne sarki, ban san ban ga inda sarki yayi ba. So he making statement to mu dai mun kama Goza kuma in Allah ya yarda zamu kama shi zamu yi shi yankan rago, not knowing cewa ni ne sarki.
To sai a kasance da mu domin jin cikakken labarin. Haka kuma za a ji cewa dubun wasu ƴan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ya cika a jihar Nasarawan Najeriya. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun wayi gwani lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. ‘Yan majalisun dokokin Amurka guda hudu na jam’iyyar Democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tirda ciccikarsu da shugaba Donald Trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma tabaka. Ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata a kan zababbun ‘yan majalisun wakilai guda hudu waɗanda dukkansu mata ne kuma ‘yan tsirarin jinsi. A cewar Ilham Umar, ‘yar jam’iyyar Democrat daga jihar Minnesota wacce aka haifa a ƙasar Somalia kuma ta zama ‘yar ƙasar Amurka, ta kuma ƙara da cewa wannan ajandar masu ra’ayin fifita jinsin farar fata ne a ƙasa. Trump ya sake wallafa wasu kalaman adawa a shafinsa na Twitter, inda ya ce dukkanin ‘yan majalisu hudu su koma ƙasashensu da rikici da talauci ya musu katutu, duk kuwa da cewa ukun cikinsu ‘yan asalin Amurka ne. Biyu daga cikin matan, wato Umar da Talib, sun kasance musulman farko a majalisar dokokin Amurka kuma sun yi kira da a tsige shugaba Trump. A halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batunci da wariyar launin fata da suka yi wa bakin haure a tsakiyar nahiyar Amurka. Waɗanda ake zargin ana kiransu da jami'an sintirin iyaka masu tsare 'yanci rani a shafin Facebook. An shigar da wannan ƙara a farkon wannan watan ne bayan wasu hotunan bakin haure da aka fitar sannan aka bi su da kalaman batanci, wanda ya hada da mutuwar wannan ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa 'yar shekaru 2 da suka mutu cikin ruwa. Furucin da mutane ke wallafawa a shafinsu na zumunta akan bakin haure yana nuna wariyar launin fata, sannan kuma cin zarafi ne, don haka dole mu ɗauka mataki a kai, a cewar mataimakin kwamishina Matthew Klein na hukumar shige da ficen Amurka. Kasar Iran ta yi barazanar farfado da shirinta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin ta rattaba hannu a yarjejeniyar shekarar 2015 da manyan kasashen duniya 6. Idan kasashen Turai da Amurka ba su son su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, mu ma za mu rage daukar namu nauyin. mu kuma maida yanayin zuwa yadda yake shekaru hudu da suka gabata. Abinda kamfanin dillancin labaran kasar Iran na IRNA ya rawaito mai magana da yawun cibiyar shirin nukiliyar Iran ya faɗi kenan. Ya ƙara da cewa wannan matakin bai wuce ka'ida ba, dalilin haka shine a samu damar gwada hanyar diplomasiya saboda ɗan ɗayan bangaren su koma hayyacin su sauke nauyin da ya rataya a wuyan su. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta tanaji cewa Iran ta rage inganta sinadarin uranium a madadin samun sassaucin takunkumi da za ta yi daga Amurka da sauran kasashe biyar da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar, irin su Burtaniya da China da Faransa da Jamus da kuma Rasha. Shugaba Trump ya kira yarjejeniyar mugun aiki, sannan ya janye Amurka daga ciki tun bara, sannan ya kuma sake kakaba ma Iran takunkumi. Labarin duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kasar Turkiya jiya Litinin ta yi hidimar zagayowar ranar da aka yi yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, yayin da sakamakon yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba ke dada zurfafa bambance-bambancen siyasa a kasar, baya ga haddasa tsamin dangantaka da yammacin duniya. Shugaban Recep Tayyip Erdogan ya halarci hidimomi a Ankara, babban birnin kasar, a matsayin hidimar zagayowar ranar yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2019. Ya ziyarci hedikwatan sojojin kasar, inda aka yi jina-jina a yayin yunkurin juyin mulkin. Da yamma kuma, Erdogan ya yi jawabi ga gangamin dubban mutane a filin jirgin saman Atatürk da ke Istanbul. Ya ce a ranar 15 ga watan Yulin bara, masu yunkurin juyin mulkin sun so su jefa kasar Turkiya cikin matukar duhu, amma sun gaza Allah ya wargaza aniyarsu. A jiya Litinin, ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin kasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙun yin barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma, dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutane miliyan biyu wanda ya yi iyaka da ƙasar Rwanda. Hukumomi sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, mai martaba sarkin Goza Muhammad Shehu Timta ya kuma masarautarsa a karan farko tun bayan da kungiyar Boko Haram ta kwace ikon garin shekaru biyar da suka gabata. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya hado mana.
A jiya ne, mai alfarma sarkin Goza Alhaji Muhammadu Idris Tinta ya koma masarautarsa da ke garin Gozan bayan kwashe shekaru biyar da ya a garin Maiduguri sakamakon mamayen garin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka yi. Tun a ranar 14 ga watan Agustan 2014 ne da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ta karɓe ragamar shugabancin garin na Goza, wanda kuma ya kasance gari na farko da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka amshe, kafin daga bisani jami'an sojan Najeriya su sake kwatowa. Jihar Borno ita ce jihar da ta fuskanci mummunan hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram, wanda har ma aka yi kirarin cewa sun kwace ragamar shugabancin kananan hukumomi 21 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar. Jihar Borno na masarautun yanka ne guda takwas, wanda wancan lokacin 'ya'yan kungiyar Boko Haram din suka mamaye masarautun Dikwa da Bama da Askira da Uba da kuma Goza, wato biyar cikin guda takwas din, wanda dukkanin sarakunan suka dawo cikin birnin Maiduguri da zama. Sai daga bisani sannu a hankali kuma zamun zaman lafiya da ake yi a waɗannan yankuna, masarautar Askira da na Uba su koma garuruwansu. sai kuma sarkin Nagoza Alhaji Muhammadu Idris Tinta da aka yi bikin komawar nasa a jiya wanda har ma ya kira ga ayan kungiyar Boko Haram din da su aje makaman su su zo a zauna da su.
Ina kira ga su ɗan Boko Haram ma akan cewa su soke bindigan su zo a yi sulhu da su, su ma su koma cikin mutane. Akwai Operation Safe Corridor wanda sun yi mana seminar, sun yi sensitizing mutane, sun yi abubuwa da dama. Wasu daga ciki ƴan gozan da aka samu an kawo su gida, an karɓe su.
Ko mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur ya daɗa jaddada ƙudurin gwamnatin ne na irin ayyukan da za su yi wa masarautar gozan kamar haka.
Mai martaba, ina so in jaddada maka akan cewa gwamnatin Borno tana da niyyar yin ayyuka infrastructures a Goza, issue din makarantu, asibiti, insha Allah za a zo a ci gaba da yi. Dawon kan ya signifying akan cewa presence din authority ya zama yanzu fully on ground a Goza.
Daga bisani dai sarkin na Goza Alhaji Muhammadu Idris Tuntan ya ba da labarin irin yadda ya tsallaka da baya a ranar 14 ga watan Agustan 2014.
Idan zan ba ku labarin yadda ni na fita bayan shi shugaban Boko Haram ya zo ya same ni a nan a gida, lokacin kuma Allah ya sa babu wani dan goza wanda ya bi shi. Ya zo ni kuma ya same ni, bai same ni a matsayin ni sarki ba, na fita ina exercise na badminton a can, ya zo ya same ni yana tambayan ina ne sarki, ni ban san ran ban ga inda sarki ya yi ba. So he making statement to mu dai mun kama goza, kuma in Allah ya yarda za mu kama shi, za mu mishi yankan rago, not knowing cewa ni ne sarki. To daga wancan lokacin kenan sai na fita ta bakiya, ni ma na je Dutse. A Dutsen nan zaka samu waje kaman wannan daki koko wanda zai continue mutane 100 mutu ko ana ruwa, ruwa ba zai same su ba. To a can muka je muka buya kafin nan muka taka 54 kilometers a cikin dare, muka yi escaping goza da muka fita.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah shi kyauta, Allah kuma ya kara tsarewa a gaida Haruna Dauda. To daga jihar Borno sai kuma jihar Nasara, inda dubun wasu ƴan fashi da makami masu garkuwa da mutane ta cika, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Dubun wasu masu garkuwa da mutane da ƴan fashi ya cika bayan hukumar tsaron al'umma wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari da ke cutar al'umma. Batun yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa dai ba wani sabon labari bane a sassa daban-daban na Najeriya, amma a wannan karo dai dubun wasu su ya cika, inda ɗaya daga cikin su ya bayyana cewa bayan sun yi garkuwa da wani mutum aka biya kuɗin fansa, waɗansu mutane sun fanshi wanda aka yi garkuwa da shi din ba tare da ba su ko sisin kobo ba.
Mun kidnap mutum, wannan mutane ko sun zo sun sa ni wai mu je kawai, shi na just follow them kana bisu da muka shiga na wurin da mutum da an ja kama shi ba same shi ba, to za juyo ina ga yaron an kama su wai wanda an je kama shi din in ya dawo ya biya kuɗin wannan mutumin nan.
Nawa aka baka?
Mu inda suka kama mutum ma sun aje mu ko sun wuce da mutum sun tafi, ko an ba su an ci amma da 1000 ma ko yi da mu ma mu gansu ma wallahi ba mu gansu ba sa, inda sun wuce sun tafi da yaron ma ko ina sun tafi ba mu sani ba, ban waye su wannan ba, amma da yaron da na ci dama yana zuwa gidan baba na, don baba na yana jinya, so yana zuwa funda ne na san shi.
Shi ma wani da aka kama ake zargin sa da aika tafashi da makami da yin garkuwa da mutane yayi bayanin yadda suke aikata mummunan aikin nasu.
Ni dai ban sani ba, naje gona ina dawowa, sai aboki wannan sai ya kira ni, shi akwai wani abokin sa ya kira shi injin da kashi wajen, sai muka je bayan gidaje waɗannan magariba yayi mun isa wajen, sai naga mutane su fito wancan isa yake min, sai na ce masa ina za mu je ne, sai suka ce ai za mu je sata ne wannan, sai ya dauke mutum hudu sai muka tafi.
Wasu ƴan fashi da masu garkuwa da mutane kenan. Kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari yace za su ci gaba da kwazo har sai sun tsaftace jihar daga hannun ɓata gari.
To mun kama wasu mabarnata ne, daga cikin su akwai masu garkuwa da mutane. Abun bakin ciki sun yi garkuwa da Moses Hassan karbi kuɗin sa, Mr Moses can a Akiri wurin Azara a local government, kuma sun gaya mana cewa su ne suka matsa ma a local government da Kiana suka hana su zaman lafiya. To a cikin wannan kungiyar mun samu biyu daga cikin yanzu, muna neman sauran. Sannan akwai na ukun su, shi mai yin walda ne to mun samu labarin ingantacce cewa shi yake zuwa yana paballewa duk wani step din da yake aje kudi kuma da shi aka balle step din da ke cikin Ministry of Land da shi aka balle wanda ke cikin Agis Nagis da shi aka balle na sauran gidajen mai irin su Turaki Gamji da sauransu sannan akwai yan fashin da muka kama su bayan sun yi fashin Light Hotel a Kwanga har sun kwashi wasu daga cikin kayayyaki to mun kama su dai mun gano laptop guda uku sun mai yanzu suna nan a nan tare da mu
ko a makonni biyu da suka wuce ma rundunar ta Civil Defense ta yi nasarar shafke yan fashi 33 da suka addabi jihar ta Nasarawa Zainab Babaji muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya
to a gaida Zainab Babaji har yanzu dai na tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:15 na dare kasancewar rashin karancin lokaci idan aka biyo mu ashirin mun hantsi za a ji cewa
to ka san shi dai Sheikh Ibrahim Elzazzaki an riga an mashi shari'a har alƙalin ya ce to saboda korafe-korafen da gwamnatin tarayya ta yi ba za a ce ya koma Zaria ya zauna ba gwamnati ta gina mashi gida akwai kuma kuɗaɗe da alƙalin ya yanke akan dole a biya shi tun sannan ba a sake shi ba kuma ba a ma gina mashi gidan ba gwamnatin tarayya kuma ba ta ɗaukaka ƙara ba
wannan me yake nufi a shari'a
gwamnati ta yi ƙasa London ga shari'a
dama tana da wannan iko
eh ba ta da shi saboda abin da ya kamata ta yi gwamnati ta yi biyayya ne ga abin da kotu ta tsayar
to sai a biyo mu a shirin manhansi domin jin cikakken rahoton yanzu dai ga shirin na gaba
saka mai wuya
da ayi ɗan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan ƴan sanda na ƙasa kwari a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin ƴan sandan ƙasa
yawa muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC barkanku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya
ni kafin bari nawa kididdiga ya nuna min cewa ƴan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa za an gara maka misali Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80 amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin ƴan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan 4 amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka ƴan sandan Najeriya sun yi kaɗan
tsohon ministan ƴan sandan Najeriya kenan Alhaji Adamu Maina Waziri
to kamar da Hassan Maina kai ne ya faɗa wannan murya ta Adamu Maina Waziri ce tsohon ministan harkokin ƴan sanda na Najeriya inda yake nuna irin ƙalubalen da ke fuskantar Najeriya a ƙoƙarinta na samar da sha'anin tsaro mai inganci abinda ya sa wasu jihohi ma suka fara neman a kyale su suka fi nasu rundunonin ƴan sanda masu cin gashin kansu daban da na ƴan sandan gwamnatin tarayya to amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne
tsohon ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri yace yana goyon bayan kirkirar ƴan sandan jihohi a Najeriya
ina ganin idan ana so ƴan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga ƴan Najeriya to maganan a riƙa kakkaucewa daga kirkiro ƴan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga ƴan sandan jiha ga ƴan sandan watakila ƙaramin hukuma misali turansu ƴan sanda ne amma aikin da za su yi daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi
shuabi mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya
da ayi ƴan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan ƴan sanda na ƙasa kwari a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin ƴan sandan ƙasa sa'annan a yi kwaskwarima da harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo bane saboda haka madadin kikiro ɗan sandan jihohi wanda zai ba gwamnoni dama amfani da su don biyan buƙatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta ƙoƙarta ta ɗauki ɗan sanda duk matasan Najeriya a yi ƙoƙari a cashe a ɗauki nagari a shiga da su aikin ɗan sanda
kafa gaishe ka Hassan da wannan rawayi. To yau a ci gaban muhawara da shi Hassan din ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab, tsohon commissioner ɗin sanda a jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos, da kuma tsohon hafsan mai kanjiragen sama Air Commodore Ahmed Tijani Babagamawa. Muhawara kusan gabaki ɗayan sa za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan al'amari musamman da ya shafi ƴan sanda. Na farko dai akwai zargin cewa an fi kulawa da sojoji fiye da ƴan sanda. Zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da ƴan sanda suke yi. Sannan kuma akwai zargi na uku na cewa ƴan sanda sun fi kwanda cewa su zauna a ƙarƙashin mulkin farin hula da su zauna a ƙarƙashin mulkin soja. To daga kan zargin na ƙarshe za mu soma da shi Air Commodore Ahmed Tijani Gamawa.
Ah, ba amince da wannan ba. Dalili kuwa in ka duba ba wani shugaban ƙasa da zai zo yayi wasa da aikin ɗan sanda. In ka duba yau a Najeriya nan ba ƙauyen da za ka je ba ka samu ɗan sanda ba. Kuma kamar yadda ka faɗi cewa waɗannan kayan aiki da kayan yaƙi da sauransu da ake ba wa sojojin Najeriya da su Air Force da Navy da kuma Army cewa ƴan sanda ba su samu wannan ba. Ina tabbatar muka cewa maybe shugabannin su ƴan sanda ba su nemo ƴannan abubuwa ba, ko kuma in aka ba su sun sace kamar yadda shi babban yana commissioner of police Abubakar Safi faɗa. Saboda waɗannan abubuwa fa in ka duba duk daga sace-sace ne a kulli yomin dukkan waɗannan abubuwa akan shugabanci ne. In ya zama to kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da ƴancinku to fa kun tsira. In kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaki kun samu ba, to haka za ku tafi a tambele jama'anku, mutanenku, men ɗinku, wato ƴan sandanku su dinka kwana a mota, wasu su kwana a daji da a titi. Yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin baya a Maiduguri, abu ne na tashin hankali kwarai da gaske. Ka ɗauki ɗan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa ka kai shi wurin yaƙi ka ajiye shi a Maiduguri yayi wata shida baka bashi allowance ɗinsa ba, yana kwana a cikin mota yana kwana a titi har ta kai hakurin su ya kare har suka fita suna harbe-harbe suna zanga-zanga akan titi. To kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske wanda yake ba su samu wannan
ya kuma da headquarter ɗin sanda Najeriya ta ce ba zanga-zanga suka yi ba, wai sun je ne su bincika mai fada alwo sun je su yi tsamkarin bayani
wannan wato wannan ne magana ce ta siyasa ba za su faɗi gaskiya ba
domin in su faɗi gaskiya kuma suna challenging kansu kenan. Shi abin da ke faruwa abin bindigogin da aka sai aka ba sojoji wannan daidai ne, domin in babu da sojoji masu ƙarfi wani ƙasa zai iya zuwa kula shi ga ya kama shugaban ƙasar mai tare da shi da sojoji su tsuruka kufin da aka ba su wannan ya isa, amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aiki sosai.
Eh, to amma Alhaji Abubakar Tsab, ina son kaɗan bayani cewar akwai ƙorafi da masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya suke cewa kamar tsakaninku da sojoji akwai ɗan kallon kallo hakan nan gaskiya ne?
Eh, wato da ba abin ya so da daɗewa ne da san kafin first school 1966 lokacin muna ƙarƙashin Turawa albashin da ƴan sanda suke karɓa ya fi da sojoji, amma da sojoji suka karɓa mulki sai suka turi ba su ka ƙara abin nan albashin su da allowances nasu kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce ku rage domin su suke buke har lokacin da muka samu civilian rukuma. To ya kamata ƴan sanda ma ya kamata a ba su rights nasu, ya kamata sojoji ma su sani su aikinsu su jifanin ƙasa, ƴan sanda kuma aikinsu su kare mutane su enforce law and order. Amma in aka yadda soja ya zo ya kama ɗan sanda a titi na dukansa kato moral ba zai jokin, to abin da ba mu so kenan. Kowa yana da aikinsa, yi aikinsa, dukan mu muna aiki don ƙasar nan ne ba wai muna aiki domin kakkanmu ba.
To iya kuma da misali wani lokacin kuna ganin kamar ku ne manya ku soji a kan ƴan sanda, me yake kawo ka ne har a yi ta rige ma wani lokacin ka ji an ce soji sa wani sai yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rahoton cewa yan sandar soji a jihar Yobe sun yi dauki badadi tsakanin su kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwa wurare daban-daban a Najeriya meke kawo haka ne
to wayannan abubuwa a duk da suke faruwa ba daidai bane dole ne kowanne su mutunta juna kamar yadda shi babban yana ya fada duka ana aiki a kasa ne domin a tafi tare a tsira tare
eh to amma in na dawo kanka a Najeriya bakar tsaf akwai wani babban dan sanda a Najeriya da nake magana da shi a kebance yake ga min cewa shi a matsayin sa na dan sanda baya taba aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a Najeriya yake bani misali da cewa sojoji ba kafin suke son su inganta aikin dan sanda ba sun fi damuwa da yan sojoji koda kuwa sun bar aikin sojan ne amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne har ma ake bada misalin cewa kamar a lokacin gwamnatin Shehu Shagari akwai kayayyakin fada da aiki da aka saya yan sanda amma sojin sun kwace yi mu bayani akan wannan rakar dai
yau abin da faru da zan so ba lokacin yaki da so ba da from war din nan an so ba police action police da ka fara tura su a ciki lokacin da rufe shi da police da sojan da ke kyau suna aiki tare bayan da kai wannan ya gama kuma sun samu gwamnati da farin hula lokacin shi da gari ya sa jira a dukkan dai aka ba shi kwangila ya sai ka kin aiki ya kama a sanda da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci a su fesa ruwa in akwai demonstration to daya a cikin dan sanda ba zai kira sunansa ba domin that discipline is still there. Shi yaje yace ana anin sojoji kuma anin yan sanda wata kila za su wata rana su zuta ba su abin nan mushi a wajen soji ka so ana sojoji
wata ba ba dai daga cikin sojoji ke
da cikin yan sanda
da cikin
sanda ba shi ne aka za ku wace duka kaya da motocin nan motocin da sojoji su kwace ba su a farin shi sai da kwa ɗauki motoci a jirgin ya sai itace a kama matansu shi kenan da ce lokacin muna da kudin din nan yanzu da mun je da nisa
gaskiya wani kila ma da duk waɗannan rigimin da suke faruwa a Najeriya da ba sai an tura sojojin ba
sosai sosai
to ya kuma da ka je fagon kwace musu sojojin su
alhamdulillah wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in ɗan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa sun yi ritaya sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya cewa ba su kula da aikin ɗan sanda ba ban yadda da wannan ba dalili ko shi ne kullumin abin da nake faɗi shi ne ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na general ya naɗa hannuwansa ya kawo wa'innan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a General Muhammadu Buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai riƙon amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya ɗauki kowa ɗaya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin
a so ina zuwa ya kuma wannan zo ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya sun zaka yi wani bayanin abin da aka sai a ɗan sanda
wannan shaka cewa kwararren sojan sama irin shi Ahmed Tijani Gama Adam zai kasa iya amsa wannan tambayar saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar kuma bayan ta za mu taba zancen zargin da aka dade yana wasu yan sanda na cewa cin hanci da rashawa ya musu katutu da wannan dai kamar da muka ce sai shirin makon gobe insha Allah yanzu kam a madadin su baki namu Abubakar Sab da Ahmed Tijani Baba Gawawa da kuma shi musamman wakilin namu da shirin muhawara na Hassan Maina Kaina ni ne Ali Mustafa Sokoto na Washington DC muke fatan mun muku kallon sai an jima
labaran a takaice shine yan majalisun dokokin Amurka guda hudu na jam'iyyar Democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tirda caccakar su da shugaba Donald Trump yayi ta kafar sada zumunta a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakan Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batunci
to madalla a gaishe ki
To masu sauraro a nan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni da a cikin wani sabon shirin. Za kuma iya ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na BOYAUSA.COM da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salma ta na gabatar da shirin da kuma Cibahi Radio ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde